sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Talata 24 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da yawan masu dauke da cutar coronavirus ya kai 42 a Nigeria, wannan jihar Bauchi da ke arewacin kasar ya kasance gwamna na farko da ya kamu da cutar. Sannan kuma masu saka jari na fargabar cewa coronavirus zai tilasta musu su daina samar da kayayyaki saboda karancin kayan aiki da ba a iya shigowa da su. Haka kuma Majalisar Dokokin Najeriya na tattaunawa akan daukar matakin ilimi da zai bada damar tsayawa takarar zaɓe. Za kuma ku ji cewa ci gaba da barkewar cutar coronavirus da ke aikuwa a faɗin ƙasar Najeriya ya sa ƙungiyar Kuyeti Allah da sauran ƙungiyoyin Fulani su umarci dukkan mambobinsu da su rufe kasuwancin shanunsu su koma daji. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
A yau Talata, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce ba da jimawa ba Amurka za ta kasance inda cutar annobar coronavirus ta fi kamarin yaduwa. Mai magana da yawun hukumar ta WHO Margaret Harris ta faɗa a wani taron manema labarai a Geneva cewa karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar a Amurka ne ya haifar da wannan hasashen da hukumar ta yi. Harris ta ce Amurka tana samun yaduwar barkewar cutar da yawa wanda kuma ke ƙara ci gaba. Wata sanarwa da kididdigar WHO ta tabbatar ta nuna sama da mutane 42,000 sun kamu da cuta a Amurka. Wasu masana sun ce hakikanin adadin ya fi haka sosai. Ta ce sama da kashi 85 cikin 100 na sabbin waɗanda suka kamu a duniya sa'o'i 24 da suka gabata an tabbatar da su ne a Amurka da Turai. Kusan kashi 1/3 na adadin Amurkawa na ƙarƙashin dokar zama a gida da gwamnonin jihohinsu suka bayar. Na baya-bayan nan shine gwamnan Hawaii wanda ya faɗa wa jama'arsa cewa kada su fita sai dai tafiye-tafiye masu muhimmanci, yayin da gwamnan jihar Washington da ke yammaci ya sake tsaurara umarnin hana fita da ta haɗar har da rufe shaguna da ba su da matuƙar muhimmanci. Ƙasar Italiya wanda a yanzu ta fi fama da munin annobar coronavirus, a yau Talata ta ba da rahoto a kwana na uku a jere da adadin waɗanda suke mutuwa kullum da sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar yake raguwa. Adadin mutane 601 da aka ba da rahoton sun mutu ya zuwa jiya Litinin bai sauya ba, amma kuma gaba ɗaya an samu ɗan ci gaba daga kusan mutane 800 da suka mutu a ranar Asabar. Ƙasar Italiya ta ba da sanarwar mutuwar sama da mutane 6,000, kana kuma ita ce ƙasa ta biyu da take da adadin waɗanda suka kamu da cutar. Hukumomin ƙasar sun dakatar da shige da fice tsahon makonni 2 da suka gabata a ƙoƙarin da suke yi na shawo kan yaduwar ƙwayar cutar da yanzu haka ta yadu zuwa kusan kowace ƙasa a duniya. Koriya ta Kudu, wadda ita ce take kan gaba da annobar cutar ta fi kamari a ƙasashen duniya, ta nuna irin ci gaba da take samu inda ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar 76 a yau Talata, wanda shine kwana na 13 a jere da ake samun ƙasa da 100. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in kula da cututtuka na shugaban Amurka Donald Trump ya ce wasu daga cikin zantukan da Trump ya furta a jawabansa dangane da cutar coronavirus kan iya haifar da rashin fahimta akan hakikanin al'amura game da cutar. Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasar, ya kasance sanannen suna sakamakon jawaban fadar shugaban kasa akan cutar coronavirus. A wata hira da mujallar Science ta yi da shi, Fauci ya ce a yayin da bai amince da wasu kalaman Trump ba, zai rika bayyana lamarin a wani yanayi na daban. Fauci ya ce Trump yana daukar tashi hanyar, yana da nashi tsarin, to amma akan wasu muhimman al'amura yakan saurari abin da nake cewa. To amma likitan ba wani abu kwakwara da zai iya yi idan Trump ya furta kalaman da ba daidai ba, ko a wani taron manema labarai a makon da ya shige Trump ya yi furucin da ba gaskiya ba, na cewa hukumar kula da abinci da magunguna ta amince da yin amfani da wani maganin zazzabin malaria domin kula da masu cutar coronavirus. A yau Talata ne gwamnatin Thailand take shirin fitar da sanarwar ayyana dokar ta baci tare da daukan tsauraran matakai don shawo kan barkewar cutar coronavirus da ta kama daruruwa a kasar da ke kudu maso gabashin Asia. Prime Minister Thailand Prayut Chan-o-cha ya bayyana matakin ne a wani gajeren jawabi da ya yi ga al'umma a tashar talabijin, yana mai cewa dokar ta bacin na tsawon wata ɗaya za ta fara aiki a ranar Alhamis. Matakin zai baiwa gwamnati ƙarfin ikon zartar da wasu dokoki da ba ta da su da suka hada da aiwatar da dokar hana fita, kula da ayyukan kafofin watsa labarai, tarwatsa taruka da kuma tura sojoji don aiwatar da doka. Pride ya shawarci jama'a da su kwantar da hankalinsu kuma ya gargaɗe su akan yadda labarai na bogi a kafofin sada zumunta da kuma ɓoye abinci, yana mai cewa a yanzu a tsaurara matakai akan masu karya doka. Har ila yau a ranar Talata, Thailand ta tabbatar da mutane 106 sabbin kamuwa da cutar coronavirus, wanda ya bada jimillar zuwa 827. Hudu daga cikinsu sabbin kamuwa da cutar ma'aikatan kiwon lafiya ne. Rahotanni sun bayyana cewa mutum uku sun mutu, wanda ya bada adadin mutuwar mutane 4 a kasar.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da yawan masu dauke da cutar coronavirus ya kai 42 a Nigeria, gwamnan jihar Bauchi da ke arewacin kasar ya kasance gwamna na farko da ya kamu da cutar, inda wasu rahotanni kuma ke cewa babban jami'in fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari shi ma ya kamu da cutar. Wakilinmu daga Lagos Babangida Jibril na dauke da karin bayani.
Daya daga cikinsu dai ya shigo Najeriya ne da cutar, hayan da ɗaya kuma ya ɗauki cutar a cikin Najeriya, kamar da rahoto kuma da ya kula da kuma sa ido a kan cutuka masu yaduwa NCDC ta fitar a shafinta na Twitter. A halin da ake ciki ma dai yanzu haka, akasarin jaridun Najeriya sun rawaito rahoton da ke cewa babban hadimin fadar shugaban kasa Alhaji Abba Kyari yanzu haka ya kamu da wannan cuta ta coronavirus. Malam Abba Kyari dai ya dawo Najeriya ne daga kasar Jamus a wani ziyarar aiki da ya kai kasashen waje. Rahotanni dai sun bayyana cewa shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari an auna shi, amma kuma ba a same shi da wannan cuta ba. To sai dai kuma kawo yanzu babu wani sanarwa na musamman daga fadar shugaban kasa kamar da aka saba game da waɗannan labarai da ake bazawa yanzu haka a kafofin labarai daban-daban da ke Najeriya na musantawa ko kuma gaskata labaran da ake bazawa. A jiya ne dai hukumar da ke kula da hana yaduwar cutuka masu yaduwa wato NCDC ta bayyana Mr. Suleiman Achimugu a matsayin daya daga cikin wanda ya fara rasuwa sakamakon kamuwa da cutar ta coronavirus a Najeriya. Haka kuma cibiyar ta bayyana cewa dan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wato Muhammad Atiku Abubakar yanzu haka shi ma ana kula da shi a asibitin koyarwa dake Gwagwalada bayan da aka tabbatar ya kamu da cutar ta coronavirus. Da yanzu haka shi ma gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchi aka ce ya kamu da ita bayan gwajin da aka yi masa sakamakon ganawar da yi da dan tsohon mataimakin shugaban kasa a jirgi daga Lagos zuwa Abuja. A wata sanarwa da mai taimakawa gwamnan na Bauchi akan harkokin yada labarai Alhaji Muktari Gidado ya rataba hannu ya ce bayan bincike da aka yi akan gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad da iyalansa da kuma wasu hadimansa, sakamakon da ya nuna cewa gwamnan ya kamu da cutar kuma tuni ma ya keɓe kansa domin samun magani. Yanzu dai gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi ya kasance gwamna na farko kenan a Najeriya da ya kamu da wannan cuta ta coronavirus. A waje ɗaya kuma kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi ya shawarci lokacin waɗanda suka halarci wani biki na karrama gwarzayen fina-finai da aka gudanar a birnin Lagos a ranar 14 ga wannan wata da su kai kansu asibitoci ko kuma killace kansu domin kuwa an samu wani mai dauke da cutar coronavirus a cikin mahalarta wannan biki da aka gudanar. Manyan baki a wajen wannan biki dai sun hada da masu wasan kwaikwayo da kuma tsohon dan majalisar dattijai sanata Dainu Mulaye. A wani jawabi da yi wa 'yan Najeriya, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da shawara ga mazauna biranen Abuja da kuma Lagos da su killace kansu a gidajensu, tare kuma da ƙauracewa duk wani hidima wanda bai zama na tilas ba, duk dai a ƙoƙarin rigakafin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko kuma COVID-19. Tuni dai gwamnatin ta Najeriya ta soke duk wasu taruka na majalisar ministoci da majalisar gwamnoni da na tsaro da ake gudanarwa kowane mako a matsayin rigakafin hana bazuwar wannan cuta da kamuwa da ita. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin, masu saka jari na fargabar cewa coronavirus zai tilasta musu su samar da kayayyaki saboda karancin kayan aiki da ba iya shigowa da su. Ga Zainab Babaji daga Jos da ƙarin bayani.
Cutar nan ta coronavirus, wacce ta zama annoba a kasashen duniya, na ci gaba da haddasa rashin sanin alƙibla a kamfanoni da ke sarrafa kayayyakin da al'umma ke amfani da su. Kasar China, da ke na uku a harkar sarrafa kayayyaki kuma ke kan gaba wajen fitar da kayayyakin da ta sarrafa a kasuwannin duniya, ta sami nakasu a masana'antunta da hannayen jarinta. Honorable Leonard Dilkon, wanda ke shugabantar kamfanin Hamtul da ke sarrafa buhunhuna da buga takardu a nan jihar Plateau, yace a yanzu haka cutar coronavirus ta sa sun rasa kayayyakin da suke sayowa daga kasashen ƙetare don sarrafawa.
Muna abubuwa daban-daban kamar su buhu, su preform wanda ake ruwa da ita, ya kamata ma da mun fara, amma mutanen jamus da ya kamata su zo su hada mashin din ba su iya zuwa ba don ciwon corona. Haka ma wanda muke da su yanzu a ƙasa gaba daya, ita business din ma ba mu san ina za mu tafi ba. Muna jira ne nan da kamar sati daya, in ciwon ta karu ba mu da abin da za mu yi sai da kuma mu rufe ita kamfanonin gaba daya. Kuma mutanen mu suna ga kamar ciwon nan abin wasa ne. Ni abin da yasa na san ba abin wasa ba, domin turawa da muka saba business da su gaba daya a rikice suke, kamfanonin su ma sun rufe kamfanonin su, ma'aikata ma duk sun ce su tafi gida.
Tun watan 12 na wancan shekara da aka fara samun wannan cuta, kun samu karuwan aiki ne ko kuma raguwansa?
Tun daga watan 12 mun samu raguwa. Kaya man aka kawo Lagos custom port din mata ciku ba yanda za a yi kayan ta ma fito. Yanzu ma aikina nan turawan suka ce ai yanzu ma raw material din mu da muke da shi suna ba da shawara a aje shi don ba mu san ina duniya ta nufa ba, ballance ma Najeriya. Wannan ciwon da ta zo ina ji Allah ya kawo ta ne domin idanun mutanen Najeriya ta bude. Kullum sai mu ce muna jiran turawa su zo su gyara mana turawa, to gashi su ma karan kansu yanzu sun shiga damuwa.
Wato irin hannun jari da ake ce su zo?
Kullum yawa wani hannun jari yanzu, ai su ma jarin nasu ma ta karya a kasansu. Yanzu kawai abinda shugabaninmu za su yi ba maganan siyasa ba, zama za a yi yanzu a duba ina muka nufa.
Shugabannin al'umma dai na kan dakar da jama'a kan illar cutar coronavirus.
Suna na injiniya Muhammad Shuaibu Tuku, chairman na gidauniya wanda ake kiranta Item Global Charity Care Foundation. Kin ga mun sami matsaloli da wasu wanda basu fanci abun basu ce ba gaskiya bane. Dole kuma wasu za su saurare su. To amma mu abin da muka yi shine mun fito fili mun gaya musu gaskiya, ko a musulunci akwai annoba, akwai jarabawa. To muna koyar musu da kai yadda za su samu tsafta, wanke hannu. Saboda haka mutane ya kamata su gane in Allah ya kawo abu irin wannan abubuwan, ya kamata mu koma wa Allah mu tuba. Wannan shine gaskiya.
Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Mr. Dan Manjang yace gwamnati za ta dauki tsauraran matakai kan duk wanda ya ki bin dokar da ta shimfiɗa don hana yaduwar cutar.
Duk wata taruwa ta al'adun gargajiya da sauransu an soke su. Idan za a yi taro ko walo masallaci ne, a coci ne, a zauna tsakanin mutum da dan uwansa mita biyu, kuma kar taron ta fi mutane 50, kuma kamin ka shigo jihar Plateau kuma ba da umurni za akwai wata na'ura wanda za a duba. Idan kana da alama wannan cuta za a killace ka daga gurin. Duk wanda bai bi wannan umurni ba gwamnati za ta dauki mataki a kansa.
Wani irin mataki gwamnati za ta dauka?
Za a duba yadda doka ta tanada. Idan ta zama wanda za a kai mutum kotu ne, ko kuma a rufe ma ko masujada ko wani wajen ibada wajen aure, za a sa 'yan sanda su hana mutane zuwa guraren.
Kwamishinan yada labaran jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjang. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Majalisar Dokokin Najeriya na tattaunawa akan daukar matakin ilimi da zai bada damar tsayawa takarar zabe. Wannan dokar tana nufin duk wanda zai tsaya takarar kujerar shugaban kasa sai in yana da shaidar babban diploma ko kuma digiri. Amma wasu na ganin siyasa za ta koma hannun 'yan boko ne kawai. Wakiliyar sashen Hausa Madida Dauda na dauke da rahoton.
Wannan doka da aka riga aka yi mata karatu na biyu a majalisar wakilai za ta iya kawo manyan ƴan siyasa matsala a zabukan da za a yi nan gaba. Wani abu da Honorable Muhammad Gudaji Kazaure yace zai kalubalanci dokar.
A iya hangena da tunanina ga mai hankali abu ne wanda ake so ƴan boko su kwace siyasa. Bayan ƴan boko suna da aikin su na office. Siyasa kuma siyasa ce ta kowa. Saboda haka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko HND zai yi takara kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko. Saboda haka ƴan boko za su ci gaba da azabtar da talakawa a sace duke kasa. Yau in kika duba shugaban kasa qualification din da ya gabatar a takarar da ya secondary ce. A yau shugaban kasa da secondary ya takara. Inda an gyara wannan dokar shugaban kasa ba zai takara ba. Sannan idan ka ce zaka gyara wannan mutanenmu ƴan arewa su za a yi wa illa saboda akwai mutanenmu manoma wanda iyakacin secondary da dama suka yi suka koma kasuwa. Saboda haka kenan an ce dan kasuwa da manomi kada ya takara. Takara ta koma ma'aikatan gwamnati da suke aikin office su yi aikin office kuma su rike mukaman siyasa su kwace. Ba mu goyon bayansa kuma za mu ci gaba da kalubalanta sa duk da ya wuce wannan karatu na biyu. In Allah da a wajen karatu na uku muna kokarin sai mun kashe wannan bill din kuma na yi wa ƴan Najeriya alkawari in Allah ya so ya yi da wannan bill din ba zai tsallake ba.
To sai dai ga Honorable Abdullahi Salame yana ganin wannan doka ce mai kyau ga wannan kasa.
Na san bambanci tsakanin ilimi da rashin ilimi ba su makutantuwa amma yanzu kawo shi na cewa gaba ɗaya kowanne dan kasa ba a yarda shi tsaya takara ba sai yana da takardar ilimi. Wannan haja ya yi kyau kwarai da gaske domin wasu ƴan uwanmu na ganin kamar wai an yi ma ƴan arewa ba daidai ba. Wannan shine daidai ga ƴan arewa. Ke kina majalisar nan da yawa abubuwa ka tasowa sai kika kashi 40 cikin 100 ko kuma iyaka muna da kashi 10 cikin 100 ne na ƴan arewa wanda ke zuwa da ilimin su misali kuma suna yin tsaye su yi amfani da ilimin su kalubalanci duk wani wanda ke kalubalanta abin da shi ci gaban arewa ko kare al'adunmu. Dan yawa kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school kuma kai baka da wani kwarewa a wasu fannoni ka zo ka iske mutumin da yake da kwarewa a fannoni da yawa ya tare takardu ya tashi tsaye yana kare abin da ba gaskiya ba abin da zai cuta muku. Amma kai baka da essential ilimi baka da essential kwarewa da zaka kalubalance shi. Amma idan aka yi haka yanzu Allah ya kawo mu zamani wanda ba wani kauye da zaka zo wanda ba a rasa mutumin da yake da akalla wannan diploma din babba ko kuma wanda yake da digiri.
A halin yanzu sashe na 131 na kundin tsarin mulkin kasa ya bada dama ga duk wanda yayi karatun secondary ya fito takarar shugaban kasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Madina Dauda.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Musamman labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda duka sha'anin wasanni ya dakata sanadiyar matakan da kasar ke doka na kariya da kamuwar ƴaƴanta daga cutar coronavirus. Dukkan dai wasanni na kwallon kafa da ma sauran wasanni kamar irin rugby ko kuma handball, basketball da sauransu a jamhuriyar Nijar an dakatar da su sai wada hali yayi saboda rigakafi da kamuwa da wannan cutar ta coronavirus. In muka duka a tarayyar Najeriya, makwabciyar jamhuriyar Niger din, ita ma tuni aka bada sanarwar dakatar da wasannin kwallon kafa na kasar, inda aka rufe filayen wasannin saboda matakan da hukumomin kasar suka duka na hana cinkoson jama'a a wurare daban-daban domin kariya da kamuwa da cutar ta coronavirus. Dangance da abin da ya shafi sha'anin wasanni na Olympic na duniya, yanzu haka dai ana iya cewa ana gab da dage wasannin na Olympic har nan zuwa shekara guda idan Allah ya kai mu, saboda wannan matsalar ta cutar coronavirus. A yau din nan ma kasar Girka ta bada sanarwar cewa ba za ta samu damar halartar wasannin na Olympic ba idan ma suka yoyo a wannan shekarar saboda wannan alluba ta cutar coronavirus. Ita ma kasar Australia da Canada tuni suka bada sanarwar ba za su samu damar halartar waɗannan wasannin ba. Kasar Amurka ta hanyar committee ta na Olympic a dazu-dazun nan ta bada sanarwar cewa tana buƙatar dage waɗannan wasannin saboda halin da duniya ta shiga na allubar cutar coronavirus. Idan muka leka suma a ƙasashen Turai, hukumar kwallon kafa ta ƙasashen Turai UEFA, Union European de Football, ta bada sanarwa a ranar jiya din nan da ma yau cewa waɗannan wasanni na Champions League na club-club inda su kasance zakaru a ƙasashen su na wannan shekara an dage su suma sai wada hali yayi saboda wannan cutar ta coronavirus. Abin tuni dai anan shine cewa wasannin na Champions League akwai sauraron wanda ba kare ba na kungiyoyi 16, yayin da waɗansu kungiyoyin suka kai ga wasannin quarter final. Duk dai waɗannan wasannin an riga an dage su sai wada hali yayi yanzu haka saboda wannan allobar ta cutar coronavirus. Shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kasar Ingila cewa da Arteta ya murmushe daga kamuwar da cutar ta coronavirus, wannan ko bayan ya kamu da cutar ranar 12 ga watan Maris da ya gabata. Duk da haka dai kungiyar bata bada sanarwar cewa za ta dawo a tsayi ba, duk da murmujewar kocin nata wanda a lokacin da ya kamu da wannan cutar aka gargame ƴan wasar zuwa sati biyu domin kar ya zamanto wani daga cikin su yalla ya harbu da kwayar cutar ta coronavirus. Shi ma tsohon shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kasar Spain, Lorenzo Sanz, kamar yanda mujallar Ideal da kasar Spain ta bada bayani a ranar yau, yanzu haka ana ci gaba da makamishi dimbin magunguna saboda ya harbu da kwayar ta cutar ta coronavirus. Lorenzo Sanz dan shekara 76 da haihuwa ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tsakanin shekara ta 1965 zuwa shekara ta 2002, kuma karkashin jagorancin sa na kungiyar ta Real Madrid ta yi nasara a wasannin Champions League na club-club inda suka kasance zakaru a kasashen su tsakanin shekara ta 1998 zuwa shekara ta 2002. Idan muka dawo a nahiyar Afrika, Manudu Bango sanannen mawakin nan da ya shahara a nahiyar Afrika ya rasu sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus. Yallansa ne suka bada sanarwa a yau na cewa Manudu Bango, wanda ya shirya wakar nan da wasannin kofin nahiyar Afrika na kasar Kamaru, ya rasu sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus. Yanzu haka dai harkokin wasanni a dukkan fadin duniya sun tsaya cik saboda wannan matsalar ta cutar coronavirus. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Dalla a gaida Haruna Mamman Bako.
Kawo yanzu yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Sauraro kuna tare ne da sashen House na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
A yau Talata, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce ba da jimawa ba Amurka za ta kasance inda cutar annobar coronavirus ta fi kamarin yaduwa. Mai magana da yawun hukumar ta WHO Margaret Harris ta faɗa a wani taron manema labarai a Geneva cewa karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa da cuta a Amurka ne ya haifar da wannan hasashen da hukumar ta yi. Harris ta ce Amurka tana samun yaduwar barkewar cutar da yawa wanda kuma ke ƙara ci gaba. Kusan kashi ɗaya bisa uku na adadin Amurkawa na ƙarƙashin dokar zama a gida da gwamnonin jihohinsu suka bayar. Na baya-bayan nan shine gwamnan Hawaii wanda ya faɗa wa jama'arsa cewa kada su fita sai dai tafiye-tafiye masu muhimmanci.